كده مثلا.
ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي، رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد، كنا على جمر الغضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق فتيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.
الله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
Mun yi bayani jiya game da abinda wannan aya ta kunsa, kuma yi bayani wannan aya ita ce mafi tsawon aya a cikin Alkur'ani, kuma ta zo da hukunce-hukunce masu dama wanda malamai suka istinbaɗin hukunce-hukunce basu tarin yawa a ƙarƙashin wannan aya guda ɗaya. Za mu tattauna yanzu akan wasu fa'idoji guda 41 wanda wannan aya ta kunsa. Na farko shine wannan aya tana magana akan halastin duk dangogin abin da ya shafi bashi matukar babu ruwa a ciki. Duk wata mu'amala ta bashi, ma'ana ka bada kaya a kawo maka kudin, ko ka bada kudi a kawo maka kayan, salami kenan. Ko kuma a baka kudi karanta ka dawo da shi, ko a sa ka aiki a ce za a biya ka kuɗi a rubuta, ko kuma kai aure ba sadaki a rubuta, ko ka zo karanci kuɗi, ko ka sai gida ko gona ko dabbobi ko tufafi ba ka da kuɗi a rubuta. Wannan aya tana nuna halastin irin wannan mu'amala, matuƙar an kauce ma mu'amala da kuɗin ruwa, wanda ayoyi da dama a baya suka yi bayani. Sannan abu na biyu, tunda wannan aya ta halasta ciniki, wanda za ka ba da kaya a kawo ma kuɗi, ko ka ba da kuɗi a kawo ma kaya, to irin wannan cinikin dole ne a ayyana yaushe za a kawo kayan, kuma dole a ayyana yaushe kuma za a ba da kuɗin in kayan aka bayar. In kayan aka bayar yaushe za a ba da kuɗin, kuɗi aka bayar yaushe za a kawo kaya. Dole ne a siffanta kayan, a kuma faɗi kalarsu, a faɗi nau'insu, a faɗi yawarsu, a faɗi ƙarƙansu. Saboda kada a zo kawowa a kawo wanda ba shi aka yi yarjejeniya ba. Ka siyi abu a kan sifa, an ce maka akwai kaya mai nau'i kaza, mai kala kaza, mai yawa kaza, ɗan kamfani kaza, kuma wanda aka yi shi a shekara ta kaza, akan haka aka gina cinikin ka ba da kuɗi. To kaga idan an kawo bai cika waɗannan sharuɗan ba, tunda kun yi sharuɗan a rubuce, na siyi kaza a gurinsa, mai yawa kaza, in mai yawa ne, in mai nauyi ne, mai nauyi kaza, in wanda ake kirgawa ne adadi kaza, in wanda ake aunawa ne nauyi kaza, in wanda ake auna tsawonsa ne mita kaza, ko yadi kaza, kuma yadin kala kaza, kuma nau'i kaza, kuma ɗan ƙasa kaza, kowa da sunansa, ko? Sannan kuma wataƙila ma a ce kala kaza. To in wannan kalar ta zo ba ita ba, dama ga shi a rubuce ba haka aka yi ba, sai a baka kuɗinka, ko kuma a yi maka ragi gwargwadon yadda aka tauye maka sharaɗin da aka sanya. Wannan dai an ciro shi daga izata dayan tubidenin ila ajalin musamman faktubuhu. Sannan abu na uku shine ya kamata wajibi a rubuta wato dukkan wani ciniki da aka yi, matukar ɗaya daga cikin abubuwan nan ba su zo hannu ba. Duk cinikin da kaya bai zo hannu ba, ko kuɗi bai zo hannu ba, kaya ya zo hannu, ana jiran kuɗin, ko kayan aka ba ana jiran kuɗin, ko kuɗin aka ba ana jiran kayan, ko kuma rance aka ba mutum zai kawo zuwa wani lokaci, ko mudaraba aka yi zai ba da kaya, ko sharika za a yi, to ya kamata a rubuta, don in matsala ta taso a koma zuwa ga wannan rubutu domin tantance abinda ya ƙaru ko ya ragu, ko abinda aka saba, ko abinda ya bambanta. Wannan shi ma wannan aya abu na uku tana nuna mana, wannan rubutu wajibi ne ko mustahabi? Malamai sun ce wajibi ne, wato a rubuta ɗin, domin shi zai kauda matsala, shi zai kauda saɓani, shi zai kauda gardama, kuma da shi alƙali ko mai sulhu zai amfani idan an samu rikici. Sannan abu na huɗu a cikin wannan aya, Allah ta'ala ya yi umarnin mai rubutu ya yi rubutu tsakanin masu ƙulla ciniki mutum biyu. A ina muka ciro wannan? Idan mutum biyu za su yi ciniki ko za su yarjejeniya, a samu mutum ɗaya rubuta. Wale katub bainahum katibun bil adl, bainahum ya nuna tsakanin mai siye da mai siyarwa, to sai kuma shi mai rubutu ya rubutu a tsakaninsu, shine ma'anan tsakanin su biyu. Sannan abu na biyar, wannan aya tana karantar da mu wajabcin ya zama shi mai rubutun ya yi rubutu da adalci. Ina aka ciro? Bil adl, ko katibun bil adl. Saboda haka dole ya zama ya yi rubutun nan da adalci. Menene adalci a wajen rubutu? Shine kada a ƙara, kada a rage, kuma a yi rubutu wara-wara, kuma a yi shi dalla-dalla, kuma a yi shi da yaren da kowa yake iya karantawa, kuma a sa kalmomin da babu fuskoki da yawa a cikinsu wanda ba za su kawo ruɗu ba, kuma a rubuta adadin kuɗin, a tabbatar an rubuta su a nan, ba a rubuta su a figa. Sannan kuma wato abu na shida shine wajabcin wato karda don adalci a tsakanin mai rubutu da mai bada bashi da mai karɓar bashi, ya zama cewa an samu wato adalci a tsakanin waɗannan ɓangarori, domin kada ya zama an tauye ko an ƙara ko an rage ko kuma an yi rubutu. Allah ya tanana ta wannan. Sannan na bakwai, wajibi ne ga wanda zai rubuta wasiƙar ciniki ko kuma zai rubuta agreement na ciniki, yanzu dama akwai lauyoyi ƙwararru ma akan wannan fannin, ya zama cewa yana da ilimin rubuta irin wannan fannin, ƙwararre ne dama a fannin, ba haka kawai aka tsinto shi akan hanya aka ce ya rubuta ba. dan wani ya taba yin wannan tsinto wani akan hanya rubuta masa wasiƙa ce ta saki ci shi yace sa ɗaya shi kuma yasa uku to kaga wani ya yi matsala ya jefa shi a matsala kuma an zo shi yana cewa ɗaya yace a rubuta shi kuma wancan yana cewa uku yaje ya ce ya rubuta to kaga ba daidai bane ka ha'inci mutumin da yasa ka rubutu tunda yace ka rubuta ɗaya ɗayan yake nufi in yana son ukun ba sai ya faɗa ba kuma wasiƙa an ta je an samu hujja kaga an zo raba rigima za a samu matsala sosai to haka nan kuma wato abu na takwas za a yi aiki da wannan rubutun idan wato ya zama an samu amincewa daga dukkan ɓangarorin guda uku ɓangare na farko wanda aka rubuta ya karɓi bashi ya amince da abin da aka rubuta to ga gurin sa hannunsa dama wajen sa hannun nawa ake yi ne wani za ga a jikin sa hannun rubutu na agreement sai a sa wajen sa hannu ma wajen biyar ko shida mai rubutu ya kawo mutum biyu mai karɓa ya kawo mutum biyu in ka sa hannu a nan sai shaidinka guda biyu su sa hannu a ƙasa shi ya sa hannu a nan sai shaidinsa shi ma guda biyu su sa hannu a ƙasa sai shi kuma lauyan da ya shiga tsakani ko shi mai rubutun shi kuma ga gurin da zai sa nasa hannun kaga sai kuma ya buga sitamfinsa ya kuma liƙa wato daginsa na cewa wannan takarda ta zama tabbatacciya sai a yi kwafi-kwafi a ba da kwafi ga duk wanda yake cikin wannan yarjejeniya ya aje kwafi ko da wani abu zai taso shi lauya ya aje kwafi shi mai karɓar kuɗi ya aje kwafi wanda aka ba kuɗi ya aje kwafi shaidu ma a ba su kwafi-kwafi su aje wannan shi ma yana cikin abin da za a lura da shi a cikin wannan wato aya sannan abu na tara kada a kirawo ka rubutu na abin da ya shafi yarjejeniya ko ta ciniki ko ta bashi ko ma wata irin yarjejeniya ce wacce take buƙatar rubutu gashi Allah ya maka baiwan ka iya ko ka ƙware ko ka goge don malama sun ce ba laifi ma a biya ka kamar yanzu wanda ya mai da sana'a shine irin wannan rubuta wasiƙun aure da na kasuwanci da na kaza da na kaza ita farkar duniyar nan komai fa ana son a zauna lafiya dinga yin sa a rubuce ci gaban al'umma ma yana da alaka da rubutu na sha faɗa cewa ya kamata a ce muna rubuta certificate akalla guda biyar zuwa shida a ce duk kana da su a hannunka na farko na haihuwa inda ana yin takardar haihuwa ai da za mu iya sanin a shekarar nan mutum nawa ka haifa a Najeriya amma yanzu mafi yawa duk wanda zai faɗa sai dai kiyasi ko rudu ko kuma kawai shaci faɗi tunda ta wace hanya ka gane to ma wanda ba sa zuwa asibitin in an haihun fa da masu haihuwa a gida sun fi yawa ma akan masu zuwa asibiti tunda kula ana ta wayar da kan mutane in za a haihu a dinga zuwa asibiti amma wasu ba sa son zuwa kuma zuwa asibiti yana da muhimmanci domin wata ran kan ya karkace a asibiti za a gyara wata haihuwa za ta zo da matsala a asibiti za a duba a tabbatar da ingancin kwanciyar yaron da yadda za a haife shi lafiya saboda haka kun ga da an daji haihuwa a asibiti ake yin ta kaf ko wanda ya haihu ma ko da ba asibiti ba ne zai je a yi masa certificate na haihuwa to da yanzu za mu iya sanin mutanen da aka haifa a shekarar nan a Gombe a Kano a Bauchi a Sokoto a Maiduguri za mu iya sanin mutum nawa ake haihuwa wannan yana da muhimmanci a zama akwai wannan certificate din na biyu shine na aure idan mutum ya zo aure ya kamata shi ma a bashi certificate don mu san adadin waɗanda suka yi aure a wannan shekarar a ce akwai adadin na Gombe da na Kano da na Sokoto da na Maiduguri duka inda musulmi suke zama muna da wannan tsarin ya zama an rubuta duk auren da aka yi ya zama kamar yadda mu yanzu muke da doka a Kano kowane masallaci zai daura aure sai an kawo masa shaidar an yi gwajin lafiya sannan mafi yawan masallatan sun daura auren sukan bayar da certificate na daurin auren nan wasiqatu aqdin nikah sukan ba da wannan wato wasiqa wacce take nuna an daura aure a wannan masallacin rana kaza ga watan kaza kuma wannan tana taimaka mana a hizba tana taimaka wa alƙalai tana taimaka wa zauren sulhu tana taimaka wa fadar sarki in an samu matsala wannan takarda aka ce a kawo ta to kun ga ta biyu kenan na uku idan mutum zai auren ya je wajen asibiti a bashi shaidar cewa lafiyar salau cututtukan da ake ganin suna yaduwa ko ana daukan su kuma gashi za a yi mu'amala ta kusa da kusa tsakanin miji da mata idan wani yana da ciwon da zai sa ma ɗayan to kaga ya kamata a je asibiti a tabbatar da cewa in ma akwai ciwon ya za a warkar da shi kafin ai auren ko kuma ya za a zaunar da shi a jikin mai ciwon wancan ba zai dauka ba ko kuma ya za a warkar da shi ko kuma a fasa auren gaba ɗaya saboda wannan larurar ciwon da ana iya yi tunda ba cuta ba cutarwa bai kamata ka cutar da mace ba ita ba bai kamata ki cutar da kai ba tana dauke da ciwo tai shiru tazo ta saka maka ko kana dauke da ciwo kai shiru tazo ka saka mata karshe kazo kai ajalin ta ko tai ajalin ka ko kai ajalin juna kaga wannan shi ma yana da muhimmanci a kashi sannan na hudun an samu rabuwar aure ya kamata shi ma a bayar da wannan takaddar certificate of divorce ko wacce ake rubuta a koto a hisba ina ne duk ana rubutawa to shi ma auren mafi yawan an zo saki a daki ake yi an yi aure a fili sai a saki a boye ya kamata in za a yi saki shi ma ka nemi kwararru ka tambaye su ina son saki matata wayya ake yin saki to da ana neman shawara kwararru kafin a yi saki to da sakin ya ragu domin ka samu kwararre zai ce to me ma dalilin yin sakin ne sai ya ji wani dan abu ne kankani sai ya ce wannan abe ma kai dalilin da za ku rabu ba ka kirawo ta kawai ku zo ku zauna ku tattauna in kuma za a rabun to ka san rabuwa fa tana da nata haƙoƙin yadda ka auro ta da haƙoƙi hakan za ka rabu da ita da haƙoƙi na farko tana da ciki ko kuna da ƴaƴa tsakaninku in ba kana da ƴaƴa ka saki mace da ƴaƴa biyar to kowane yaro sai ka ci gaba da bashi kuɗin abinci har shekara 18 na'am har sai ya kai 18 kana ci da shi to da kan su biyar ne kowannensu yana cin 1,000 da safe yana cin 1,000 da rana yana cin 1,000 da daddare kaga za ka dinga bata 3,000 sau biyar nawa kenan 15,000 za ka dinga bata kullum ta duniya domin abinci kadai banda magani banda sutura banda duka waɗannan ba su shiga ciki ba sai ka kama mata inda za ta zauna sai mutum ya ce a to in haka ne ba to a fasa sakin mamana tunda in a gida ne abinda take cin baya kaiwa hakan to kaga ashe kenan ana bayyana saki za a yi saki ana neman kwararru su ba da shawara kafin a yi saki to shi ma sakin zai ragu to in kuma an tabbatar sakin shi ya fi dacewa a yi duk an shirya wa sakin an shirya mata haƙoƙinta bayan rabuwa da haƙoƙinsa bayan rabuwa da haƙoƙin yara bayan rabuwa da wanda zai rike su da inda za su zauna da karatunsu da lafiyarsu da iliminsu da tarbiyyarsu duka an gama tsarawa to sai a rubuta takarda a bashi shi ma certificate na rabuwar aure shi ma ne ya kamata a ajiye shi ta nan za mu gane an yi aure 5,000 1,000 ya wuce misali to kaga mun gane cewa ashe rasuwar ba ta kai yawan abin da ake yi ba ko kuma an yi aure 5,000 6,000 ya wuce misali kaga ta nan za mu gano ashe mutuwa auren da ake ma ta fi yawan auren yawa to kaga ta nan sai mu ga za mu daidaita cikin wa'azi da karantarwa da faɗakarwa yadda za a ja hankalin mata su daina fitowa kuma ya a ja hankalin maza su daina sakinsu sannan an mutu kuma akwai na mutuwa ko in an mutu shi ma a je a rijistan gawar a asibiti a ba da certificate na mutuwa yadda ta nan za mu iya gane a shekaran nan mutum kaza ne suka mutu amma yanzu da an ga baka motsi ko sai ya ma wanka a ce Allah ya ji kansa wani ma ba mutuwa ya ba ma da an je an kai wa kwararru sun bincika da kyau wallahi za su ce wannan a dan jira ba mutuwa ya ba amma a gida ne kawai da an ji baka motsi sai a ce Allah sarki ya mutu a kawo ruwan dumi a yi masa wanka sai a maka wanka da ruwan dumi a dauka wani ana tsaka girgiza na ana tafiya za ka ga yayi tari ya miki wani Allah ya taimake shi ma sai an gama shiri kam za a zuba kasa sai a ga yayi motsi sai a ce wa ya dawo ba dawo waye ba dama ba mutuwa ya ba wanda ya mutu zai dawo ne cikin sauki to saboda haka rashin sanin waɗannan kunce-kunce kuma a bada certificate na wane ya rasu a rana kaza ga watan kaza a aje kun ga ta nan za mu gane yawan haihuwanmu yawan aurenmu yawan sakinmu yawan masu lafiya da marasa lafiya a cikinmu yawan mutuwa da ake yi sauran takardu kuma komai za a yi a yi takardar siyan gida takardar ba da gida takardar ba da kyauta takardar wakafi komai a yi shi a rubuce wasiya ce a yi a rubuce ciniki ne a yi shi a rubuce sai ka ga mutum ya tsara takardu dumi in za ka ga banki sai su baka takarda mai shafi wajen 60 su ce wai ka karanta in ka ce ai ba ya karanta su ce su sa hannu a ƙarshe saboda duk abin da zai zame musu matsala sun riga sun sa shi a ciki kai kuma sun baka baka da lokacin da zaka ji duka karance sai kawai mutum ya ce ina wajen sa hannu to da ka sa hannun nan sun kama ka naka samu problem kace sai su ce duba takarda a ciki duk mun sa maka sharadi kai ne baka samu lokaci ka karanta ba to mafi yawa ba ma san karanta sharadin an ba mu na takarda ko na kamfani ko na kaza sauri muke kawai mu sa hannu to wani abu zaka je ka sa hannun da zaka daure kanka duk asarori sun dawo da su kanka kuma ka ce ka yadda duk bala duk abin da ya faru sun ce yana kanka kuma ka je karshe ka sa hannu baka samu ƙwararriya karanta ma ba baka samu da sai ga sun yi ma takardu mai yawan da baka da lokacin karanta ko ba ka suke ba da takardu ba duk wanda za ka ya baka takarda shafi 20 sai je can karshe ce a sab eh agree ko a sab to kai kuma sai ka ce kai wannan abin yayi yawa ina gurin a sab din sai ka je ka sa kawai hannu to ka kama kanka in baka karanta ba saboda haka wannan yana da kyau a dinga tsare wannan sannan mas'ala ta 10 wanda ake bi bashi wanda ya karbi bashin shi zai faɗi abin da za a rubuta walimul ladzi alaihi alhaq wanda ya karbi bashi domin shi ne ikirari yayi ikirari la uzra liman aqarra tunda ya riga ya ce ya karba to shi ya kamata ya rubuta kuma shi kudi shi yake bi kudi shi ya kamata ya faɗi nawa ya karba ba kai zaka faɗi nawa ka bashi ba ba mai rubutu da zai faɗi nawa aka bayar ba shi za a tambaya nawa ne kudin da ka karba in ya faɗa sai a rubuta to kaga wannan yayi ikirari ya yadda da waɗannan kuɗin a kansa sannan kuma matsala ta 11 shi mai rubutu zai bayanin dukkan haƙoƙi da suke kan wannan bismillahirrahmanirrahim da suna Allah mai rahama mai jin kai da suna Allah za a rubuta ta wata ba a bismillah ma ko yau rana ga watan kaza a sa date na musulunci a sa na turawa rana ga watan kaza alhaji wane ya siyawa da wane gidansa akan kuɗi kaza ya bashi rabi saura rabi zai cika rabin rana kaza ga watan kaza ga kuɗin da ya bayar wata ran ma har account din da aka yi transfer din kuɗin a ciki akan sa sunan account din account din da kuɗin ya fito da account din da kuɗin ya shiga saboda an tashi matsala a koma statement na banki za a iya gano ta inda aka yi transfer nawa aka yi transfer in an samu sabani dan wata rana za a iya sa rubutu takarda ta bata ko kuma a sa shaida shaidan ya mutu shi kuma kai ma ya baka shaida kai ma ka ba wani shaida baka da lafiya ka nemo wani abu taje ka ce to kai da Allah ka zama shaida ni mutuwa zan yi saboda wane yana bin wane kuɗi shi ma za mu zo kan wannan matsalar shaida shaida kenan da kuma shaida tsarkake shaida sannan na 12 al-iqraru sayyidul adilla wanda ya amsa to ya riga ya daura kansa idan aka shi yasa Allah ta'ala ya sanya wanda yake da haƙƙi aka wanda ya karbi bashi shine zai rubuta ba wanda ya bada bashi ba shi zai gaya ma abinda mai rubutu zai faɗa ko kuma mai rubutun ya rubuta ya bashi ya karanta a tsanake kai je sa hannu ya je daura kansa dan haka wannan akwai wayewa sosai in an baka takarda maimakon ka sa hannu da gaggawa ka tsaya ka karanta ta in baka iya karanta ba nemi wani ƙararre ya karanta maka ya maka bayani dalla-dalla a rubuto maka da larabci ko da turanci ko da wani yare ka je ka sa hannu kaga wata takarda ta beli ce za ka je ka sa hannu baka san me sharuɗin belin in ba a kan shi ba za a kamo ka za kuma ka sa hannu kaga wata takarda ta wani abu ne to kaga irin waɗannan abubuwa kakkai saurin sa hannu fa ka tsaya ka dinga karanta abu da kyau ko a irin wannan social media din ne ko a irin application din nan ne wani da ya ga application sai ya kwafo kawai sai ya danna okay kana danna okay wannan application din yana fitowa waya ka zai sace duk wasu information da ke ci ka gani saboda haka ka daina saurin danna okay da accepted da yes daga yes ko okay ko accepted ko agree ka dinga tsantsar da waɗannan wani abin zaka je ka sauke wa kanka rigima a cikin wayarka ko wani virus kato ya shigo ko haka su shigo su sace maka kuɗi ko su sace maka information irin waɗannan abubuwa ya kamata mutum ya waye duk abin da gani a rubuce ka daina saurin cewa ka yarda ko ka amince ko ka gamsu ko ka karɓa ka tsaya tukunna kai nazari ka karanta kamar sau biyu ko sau uku in baka sani ba ka ne ka kira wani wai kai abin nan ya ake yin sa ne sun ce min in danna okay in danna ka ce a kaka danna jira tukunna mu ga me aka ce duk waɗannan suna nuna wayewar mutum da kuma sanin damuwarsa kuma matsala ta 13 faɗar wanda haƙƙi ke kansa ita ce abin karɓa an zo warware matsala ba wanda yake da haƙƙi ba saboda shi Allah ta'ala ya ce ya shifta kuma a rubuta sannan matsala ta 14 ya haramta ga wanda ake bin sa bashi ya tauye wani abu ko kuma ya wato rage wani abu cikin abin da zai shinta ko abin da zai rubuta. Sannan matsala ta 15 idan shi wanda ake bi bashin ba zai iya rubutawa ba, to Allah ta'ala yace a nemi wani ya rubuta masa, ko a nemi wani ya rubuta masa, ya sa wali ya rubuta masa. To shi wannan waliyin da Allah ya faɗa, shi kansa waliyin Allah yace yayi shifta amma da me, da adalci, kuma kada ya tauye komai. To da haka wannan waliyin wanda ake bin bashin ne shine zai zo ya wannan aiki. Sannan shi kansa waliyin Allah ya sharɗanta cewa sai ya zama adali. Sai ya zama adali, za mu ji meye adali. To sai ya zama adali tukunna, sannan zai zama cikin waɗanda za su ba da wilaya. To sannan kuma matsala ta 18 an tabbatar mana da akwai wilaya a cikin dukiya. Kenan wani zai iya wakiltar wani akan harkar dukiya. Ya zama baka san yadda ake siye ba, baka san yadda ake siyarwa ba, baka da wayewa ko baka da sanin yadda ake ka nemi ƙwararre ka ɗauke shi a matsayin mai baka shawara akan harkar kuɗi. Shi za ka ga gwamnati take da masu ba da shawara. Yanzu ne kawai ake masu ba da shawara in amshin shata. Amma da mai ba da shawara fa sai ka nemi ƙwararre. Mai ba da shawara akan harkar kaza, to harkar dama ita yake yi. Ba ku na yawa profession din sa ne. Ƙwarewarsa ce dama. Mai ba da shawara fa, shawara. Amma yanzu sai kaga an ɗauke shi mai ba da shawara, amma a gaba gwamnatin bai ga wanda zai ba da shawara ba. Inda ba shawara su ake so ba, so ake a ɗan maƙala shi a wani guri yana ɗan samun wani abu yana ɓatarwa, ba don shawara su aka ɗauke shi ba, ya isa ya ba da shawara, ya ma ga wanda zai ba shawara, amma ya ce mai ba da shawara ko mataimaki na musamman, kuma ba taimakon su ake nema ba. Wadiri waɗannan muƙaman masu mahimmanci ne, ya kamata a ce ƙwararru da professors da doctors da gogaggu da masana su ake sawa a wannan ɓangaren fa, da su ake sawa kuma gwamnati za ta yi kyau za ta tafi. Amma ya ka ɗauko wani ɗan jagaliya ka kace wai mai baka shawara, da ɗan jagaliya wata shawara zai baka, ina ma ya ganka ka gani. Saboda haka in an ce mai ba da shawara amintaccen mutum ake so, mai ilimi, mai karatu, mai basira, wanda ya san abin da zai ba da shawara a kai, kuma ya samu lokaci ya dinga zama da wanda ya ɗauke shi ba shi shawarar, yana ba shi shawarar. To shi ne ƙwarewar. Kai kuma masu baka shawarar nan idan ƙwararru ne ka dinga jin shawararsu, domin kullum suna tare da jama'a, suna tare da jama'a, suna ji me ke faruwa. To shawararsu za ta taimake ka, tunda ba komai za ka sani ba, ba komai za ka iya ba, ba komai ka goge ba. Don Allah ya baka mulki ba yana nufin ka fi kowa ilimi, ka fi kowa karatu, ka fi kowa iyawa ba. In kana son gwamnatinka ta yi nasara sai ka jawo masu ilimi da basira ka kewaye su da kai, su kuma su dinga baka shawara da ta dace. To wannan shi ma yana cikin abin da aka ce a kula da shi. Sannan na 19, haƙƙi yana kan wanda aka bawa bashi, ko da kowawa ne ko yaro ne, ba a kan waliyin ba. Shi waliyi wakili ne, in an tashi a cikin kuɗin wannan za a ɗauka, akwai kuma cikin kuɗinsa za a biya. Sannan kuma matsala ta 20, wato tasarrufin wawa da kuma wanda yake mahaukaci da yaro, ba a yadda da wannan ba a cikin harkar kuɗi. Shi yasa Allah ya ce a wakilce su a yi musu rubutu. Kenan tunda har za a wakilce su a yi musu rubutu, to yaro ba za a bar shi ya kashe kuɗinsa da kansa ba, haka wawa ba za a bar shi ya kashe kuɗinsa da kansa ba, haka nan wanda ba shi da yake da raunin tunani, to shi ba za a bar shi gabo ya je ya dinga kashe kuɗinsa da kansa ba, don sai kaga yana kashe su ba ta hanyar da ta dace ba. Sannan kuma matsala ta 21, ingancin tasarrufin shi wali a cikin dukiyar wanda aka ambata. Sannan kuma na 22, an shar'anta koyan rubutun yadda ake rubuta wasiƙa da kuma yadda ake rubuta ciniki. Wannan fardhu kifaya ne a samu a cikin musulmi, wasu na da ƙwarewa ko su mai da hakan sana'a ma, ana zuwa gurinsu suna yin rubutu don a samu warware matsala. Sannan kuma na 22, an shar'anta mana kafa shaida a cikin harkar ƙulla ciniki, auku bil uqudi. To da abin da za a ƙulla ko ciniki ko kasuwanci ko kaza, a saka shaida. Waɗannan shaidun kuma za mu ji wani irin shaidu ake buƙata a shar'anta wannan. Sannan kuma mafi ƙarancin shaidu a cikin harkar dukiya shine a samu maza guda biyu, ko kuma a samu namiji ɗaya da mata guda biyu, ko kuma a samu wanda ake karɓar shaidar mutum ɗaya tare da rantsuwa. Idan misali shaida ɗaya aka samu, nan Allah ta'ala ya ce a kafa shaida mutum biyu maza, ko kuma a samu namiji ɗaya da mata biyu. To sai aka samu namiji ɗaya ba a samu wani namiji ɗayan ba, ko aka samu namiji ɗaya ba a samu mata guda biyun ba, to ya za a yi kuma gashi ana son a ƙulla abin? To shi ne ake sa shaida ɗaya tare da rantsuwa. Don ka kawo shaida ɗaya ina binsa kuɗi, ina shaidu? Babu, mutum ɗaya nake da shi shaida. Ta ce to za ka haɗa da rantsuwa? To sai ka haɗa da rantsuwa. Ga shaida ɗaya kuma ba zai isa a baka dukiya ba, sai ka haɗa da rantsuwa, ya zama shaida biyu kenan. To wannan ana yi. Shi yasa a yi, za mu ga sharaɗin da aka samu wanda za a karɓi shaidarsa a musulunci. Na farko ya zama baligi. Saboda haka dole ka kawo baligi. Na biyu dole ka kawo mai hankali. Ba za a ce wai shaidanka ka kawo yaro, ko a kawo shaidanka ka kawo mahaukaci. Ba za a karɓa ba. Dole ka kawo kuma wanda yake magana, ba za ka kawo kurma ba. Za ka kawo kurma ba, sai dai in rubutu ne shi kuma kurman ya iya rubutu. A rubuce aka yi. Amma ba haka ba, dole ka kawo wanda zai iya furtawa, ya ji abin da aka faɗa kuma ya riƙe kuma zai iya furtawa. Sannan dole ka kawo musulmi. Dole ka kawo musulmi. Sai dai in a wasiya ne a lokacin tafiya, wannan ana iya karɓar shaidar ahlul kitabu tare da rantsuwa. Sannan dole mutum ya zama ya haddace abin da ya yi.
A gabana wani ya ba wani rana kaza ga watan kaza
aka bayar, rana kaza za a kawo. Amma sai aka kira ka shaida sai ka ce ina jin ko biyar ne ko shida ne, anya ko ba takwas ba ne, a ce kai tashi da Allah. Da za ka samu cikin rudu kai da aka kafa ka shaida, kuma ka zo kana cewa ko kaza ko kaza. Ai ba koko a harkar kuɗi. Ba magana koko, yaƙini ake so ka sakankance da shi. Don an ga mutum bai da hadda ko bai haddace ba, to kaga ba za a karɓi shaidarsa ba. Sannan kuma a samu adala, ya zama adali, wato wanda zai kawo shaida. Waɗannan sharaɗin guda shida su ake kiyayewa wajen karɓar shaidar wanda za a ba da shaidarsa a cikin harkar kuɗi da harkar rubutu da sauransu. Sannan akwai abubuwa guda goma kuma da ake la'akari da su a watsar da shaidar mutum. Akwai wasu abubuwa guda goma da ake la'akari da su, ka zo ka ba da shaidar alƙali ya ce bai karɓi shaidar ka ba, ko bai da shaidar ka ba, ko ba za a amfani da shaidar ka ba, ko kuma ka ba da shaidar ba za a karɓa ba. Akwai yaran tari, a ce waye shaidinka ka ce yara. Duk da yake akwai inda ake karɓar shaidar yara, za mu ji gurare guda tara da ake karɓar shaidu daban-daban. Akwai lokacin da yara kaɗai ake karɓar shaidar su. Wani ne ya zo ya wani abu a gaban yara, duk yaran suna nan suka gani su kaɗai. Sai kuma ya yi kisan kai ko ya ta'addanci ko ya ɓarna ya guda, aka tambaya waye, suka ce wane ne. To in ba wani babba ne ya zo tsakaninsu ya shiga ya laƙana musu, ba za a iya karɓar shaidar yara. Don dai bakinsu ya haɗu gaba ɗaya a kai, to an yi ne. Amma wani babba ya ce in an ce waye ku ce wane ne, to kaga ya ɓata abu, sai babba su alewa. To kaga ya ɓata shaidar. Yasa aka ce idan babban mutum bai shiga tsakaninsu ya ɓata shaidar ba, za a iya karɓar shaidar su akan abin da ya shafi abin da yara suke yi. Yanzu yara su ce wane ne ya buge shi, kaga shi ya buge shi, tunda duk sun haɗu. Wane ne ya make shi, wane ne ya ture shi. Yara duk za su taho gida su ba da shaida wane ne ya kaza. To irin wannan da wuya a samu ƙarya a cikin wannan harkar ta yara. Sannan ba za ka kawo mahaukaci ba, a zo a ce kai alƙali ya ce shekara ka nawa, ya ce to da dai shekara ta kaza, amma ina ga ko wataƙila yanzu ta ragu ko ta ƙaru, zai ce tashi ka dashi. Ba za ka karɓi shaidarsa ba. Haka in ka kawo wanda yake akaras, wanda baya ji ko kuma baya magana, kurma ko bebe, to shi ma wajen harkar magana ba za ka kawo shi ba. Duk da yanzu Allah ya sa gashi ma ana maganan kurane suna da ilimi wanda ake koyar da su karatu da rubutu da sauransu, har ma da shaida, har da digiri da master da PhD, har da professor na irin wannan wato rubutun da karatun. To kaga wannan ya nuna kenan yanzu ana malamai suna iya duba wannan harkar su ƙara tantancewa. Sannan ba za ka kawo kafuri ba, ka ce shi ne shaidarka, dole sai ka nemo musulmi, sai dai a harkar wasiya ne. Sannan ba za ka kawo fasiki ba, don shi fasiki abin da ya sa ake gudu, za a iya haɗa baki da shi tunda ba mutumin arziki ba ne, a ƙara ko a rage ko a canza. Sannan ba za ka kawo wanda bai haddace ba, wanda ba shi da hadda, ko kuma mai yawan mantuwa, ko kuma wanda akwai gaba tsakaninsu da wanda zai ba da shaidar. Akwai gaba, kaga in akwai gaba mutum zai ce ƙwarai ya yi, ƙwarai sai ya ƙara mama ko ya rage maka don mugunta. To ba a yin wannan. Sannan wanda akwai tuhuma ma, ko tuhuma ce a tsakani, kun taɓa neman aure da shi ka ka da shi, da aka ce shi ne shaidarka, na'am, za a iya samun matsala ko kun tsaya takara ka ka da shi, kun taba neman ciyaman ko kansila ko dan majalisa jiya ko na tarayya ko sanata ko gwamna ko shugaban kasa ya kada kai aka ce waye sheda aka ce shine kaga akwai ittuhuma tuhuma zai iya fada gaskiya amma kuma dai akwai dan tsoro tsoro saboda wata kila wancan abin a baya masa tabo yana neman inda zai huce haka nan makusanci kusanci in yayi kusanci da yawa ba za a ce waye sheda ka ce dana ba ko a ce waye sheda ka ce babana ko a ce waye sheda ka ce matata to matakan an karbo abin da ma da ita za a ci ai shi yasa ba za a karbi ba za a akwai dan tuhuma a cikin sheda da akan uba uba akan da miji akan mata mata akan miji saboda kusancin su yayi yawa ba za a rubuta su a cikin sheda ba ba za a ce kawo sheda a rubuta ka kawo matarka ba sai dai in shedunka aka ce ka kawo shi ma ya kawo shedinsa ko ka kawo next of kin dinka shi ma ya kawo nasa to kaga wannan an san suwa ake sawa to haka nan kuma irin shedar da za ta iya jawo maka amfani ko ta tunkuɗe maka sharri ita ma ba za a yarda da ita ba sai aka gano ashe yana neman auren yarsa a gaba ba a yi auren ba yanzu sai dai ba da shaida a kansa mai kyau wannan shaida za ta taimaka a yi ne a yi maza a yi wannan auren ko kuma dama yana bin sa bashi in ya je ba da wannan shaida zai sa ya rage masa ko dai akwai wani kusan akwai wani amfani ko wani sharri da haka zai tunkuɗe masa to shi ma a nan gurin malamai suka ce duk a yi taka tsantsan wajen shaida to musulunci addini ne mai hikima addini ne mai adalci addini ne mai gaskiya addini ne da baya son a cuce ka baya son kai ma ka cuci kowa la tazlimuna wala tuzlamun kakka cuta ka a cuce ka to shi zaka ga yadda ake bada sheda da yadda ake sa shedu yake bambanta misali akwai inda a musulunci ba a karbar shedar mutum daya ko mutum biyu ko mutum uku sai mutum hudu kamar ina kamar zina da luwadi da sauransu idan mutum ya zo ya ce wani yayi zina to sai a ce je kaka kawo shedu mutum hudu kuma dukkansu maza kuma dukkansu nagartattun mutane in an samu uku nagartattu ɗaya ba nagartacce ba ne shaida ta faɗi to balle kuma biyu ko uku sai duk sun zama nagartattu to su nagartattu me ya kai su ga inda ake zina ma kaga Allah so yake rufa mana asiri mu tuba in ku har kaga duk sharadin nan ya cika to dama Allah ne yake so a kama ka to sai ka kawo shaidu hudu in ka kasa kawo shaidu sai an maka bulala ta kazafi shi yasa ku kiyayi kana fada da mutum ko fushi ya hada ka da shi ka ce masa mazinaci ko ka ce masa dan luwadi kaga wannan kalmar kare ka ce ana tuhumar sa zaka iya kasa mu dan mafita lauya zai iya kare ka ko bulala ce ai maka wani abu amma ka ce wane yayi zina ko wane yayi luwadi Allah ta'ala ce ka nemo shaidu guda hudu bi arba'ati shuhada fa iz lam ya'tu bi arba'ati shuhada ulaka inda Allah hum al-kadhibun ha idan musu kawo shaidu hudu ba Allah ya ce a gurin Allah ba ma a gurin mutane ba sunan su makaryata ko ta yi wa fa uku sun gani shi yasa an kaga ana zina ka ja bakin ka kai kai wa mutumin nasiha kai ka daina kakka sake kaji ko don Allah a duba girma a ba kai din mana sai ka wuce to kakka ga kowa labari wannan labarin ya tsaya da gani in ka je ka ba wani labari to shi kuma kai ka kara kotu kai din ka gani amma sai an zane ka saboda baka kai ba ku cika adadi ba in biyu suka gani su shiru in uku suka gani su in hudu sun gani to kafin ku fada ma sai kun ce to mu hudun ma yaya muke ne ne sai ku ga daya mashayin giya ne kace a to kawai mu je bi man nasiha bi ma addu'a Allah ya shirye shi saboda Allah yana son ya kara mutuncin jama'a kada wani ya fushi ko ya fada ya hada ku ko rashin fahimta ya je ya kaga maka to kun ga anan Allah ya ce shedun sai sun kai hudu sannan akwai inda ake karbar shedun mutum uku aina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace baya halatta mutum yana da arziki yana da wadata ya dawo kuma yana roko yana bara har sai mutum uku sun ba da shaida cewa lalle arzikinsa ya kare wannan hadisi da shi malamai suka kafa hujja cewa anan za a iya karbar shaidun mutum uku a wajen cewa lalle wani ya cancanci a bashi zakka ko a bashi taimako saboda alamomi da waɗannan mutum uku suka ba da shaida cewa ya kare yana buƙatar taimako don ya ƙara dora kansa to anan shaidar mutum uku ta isa sannan da ake karbar shaidan mutum biyu kuma mutum biyu sun isa su ba da sheda shine wajen aure in zaka neman aure duk wannan ga yadda ake yi fa kawai ta zumunta ce amma ka dau mutum bi tak ka sa su a bayan motarka ko da kai mai karba shi ma mai ba wa yazo shi kadai ku hudu kadai kun isa ku daura aure ku hudu mutum hudu duk wani abu da ake tai a kashe miliyoyin kudi a tafi daurin aure a kashe miliyoyin kudi a tafi kaza in ba zumunta za a yi ba duk asara ne asara kudi ne sai zamanin sabai ba a kiran ba a zo ga ya daurin aure ko akan hanya ka duk kai kana son yata to mu zauna nan kai zo zauna zauna kai ma sai a daura shikenan an gama ba a wahalar da mutane amma sai kaga daga nan sai a tafi Sakkwato a tafi birnin Kebbi daurin aure kuma wani baka je ba kun bata kenan a tafi a zuba mai yanzu akwai wanda aka ce za a daura aure aka ce kowa ya ba da 50,000 za a harhada a kama motoci wajen mutum 40 fa nawa kenan miliyan 4 miliyan 2 to yanzu da Allah da ya su bashi miliyan 2 nan su fasa zuwa daurin auren wannan miliyan 2 yanzu sai kaya abincin da zai ishe shi wajen shekara daya su bari in an dawo sai ce ba mu samu daman zuwa ba amma ga miliyan 2 abokai suka ce a baka wallahi sai ya fi farin ciki da wannan miliyan 2 fiye da wancan yawon da za a je a ɗauki hotuna kai ba shaida ba wasu ma ana ɗaurin auren ba shiga masallaci suke ba suna gefe ana ta tattaunawa ana gaggaisawa da sauransu sau da haka akwai inda ake karɓar shaida mutum biyu haka wajen aure wajen isa wajen wato talak da saki da raja'a duk ana karɓar shaida mutum biyu akwai kuma inda shaida mutum ɗaya ma take wadatarwa kai musulunci a ina ne wajen ganin wata amma a mazhabin Imam Malik ba a karɓar shaida mutum ɗaya fa sai biyu amma a mazhabin Imam Shafi'i yana kafa hujja da hadisi Abdullahi dan Umar tara'an nasul hilala فرأيته فأخبرت رسول الله أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه ناغا وتا ني كداي نبا منزون الله لاباري نتي مسا يا رسول الله ناغا وتا منزون الله يتي اسنر انغا وتا عبد الله بن عمر دونا انا كربار شيدا متين ديا اكو كوما اند اكي كربار شيما شيدا متين ديا وجن تنتنچي تشيو لكيتا wanda zai tantance ciwo ya ce ba za ka yi azumi ba ko za ka yi ko mace za ta aje azumi likita ɗaya ƙwararre in ya ce kana da ciwon da ba za ka yi azumi ba ya baka shaida sai ka aje wannan ana ɗaukar shi ma shaidar wato mutum ɗaya akan harkar magani akwai kuma da ake karɓar shaidar mutum ɗaya da rantsuwa shi ne inda aka kasa samun shaidu biyu sai a haɗa da rantsuwa sai a ba mutum haƙƙinsa na dukiya akwai kuma da ake karɓar shaidar mace ɗaya ma akwai wajen haihuwa sai a zama mace mijinta ya bar biliyan 10 ya rasu amma ya bar matarsa da ciki bai da kowa a duniyar nan sai wannan matar sai wannan mai wannan ciki amma yana da 'yan uwa shiƙiƙai da abbai da ummai suna nan to idan wannan yaron ya zo duniya da rai ya haramta wa shiƙiƙai da li'abbai da li'ummai gado ya kwashe shi kadai to idan wannan shaƙiƙan da li'abban da li'umman ba masu imani ba ne za su je su ba wa matan wani guba ta sha ɗan ya mutu a cikinta kan ka san kuɗi ba abin da ba ya jawo an ba imani to saboda haka wannan matar alƙali zai sa a ɗauke ta daga gidan da take ta kaba a kai ta wani gida a ajiye a kuma samu nas ƙwararriya amintacciya ta zama ita take kula da ita saboda idan ɗan ya zo ya yi kuka ya mutu yana zuwa sai ya yi tari ko ya yi kuka sai ya mutu to ya hana su gado sai dai shi kuma a ci gadonsa amma su ya hana su cin gadon wannan ɗan uwan nasu sai dai shi kuma a nemo suwa shi kuma za su ci gadonsa amma in ya zo ba rai to shi kenan wannan shi ba zai ci ba ko ba zai hana wani ya ci ba to kun ga wannan gabar tana da mahimmanci to sai shi alkali sai ya tura naf ƙwararriya ta je gurin ita za ta yi masa rikodin ta rubuta masa an haifi ɗan nan da rai bayan ya zo duniya da minti 2 ya cika shikenan ya hana su gado ko kuma ya zo babu rai to kaga ita ma nan matar sai an sa mata ido in ba haka ba ana iya ba ta cin hanci da rashawa musamman yanzu yadda cin hanci da rashawa wannan yawa akan harkar dukiya to irin wannan gabar ana karɓar shaidar mace guda ɗaya akan abin da ya shafi mata ko ya shafi wannan bangaren wajen haihuwa da wajen shayarwa da makamantansu. Akwai kuma da ake karɓar shaida ahlul kitab ma. Ahlul kitab su bada shaida a karɓa musamman a wajen wasiya a lokacin tafiya kamar da muka karanta a can baya. Sannan kuma akwai inda ake karɓar shaidar yara, shine muka yi bayani akan abin da yara wani ya ji ma wani rauni a cikinsu, duk suka bakinsu ya haɗu akan cewa wane ne ya yi, to wannan shaida ana iya itibari da ita a kuma ci gaba da bincike don a tabbatar da abin ko kuma a rushe shi. To wannan shi yasa yace la tuqbalu shahadatu sibyan, ba a karɓar shaidar yara sai a irin wannan. To akwai kuma inda ake karɓar, ba a karɓar shaidar mata su kadai a cikin harkar dukiya. Shisa an ka zaka nemo shaidu ka nemo maza a harkar dukiya, su mata akwai inda ake karɓar tasu shaidar. To haka nan kuma shaidar da bawa ya bayar inda ya balaga kuma yana da aminci za a iya karɓa don shi ma namiji ne. Sannan shaidar waɗanda ba musulmi ba, mazan su ko mata, ba za a karɓe ta ba sai a wasiya kadai tare da rantsuwa. Sannan kuma an nuna irin darajar da maza suke da ita da irin darajar da mata suke da ita, sannan an nuna bambancin darajojinsu. Akwai inda namiji ya fi mace, akwai inda mace ta fi namiji, akwai inda suke yin daidai. A wajen ibada duk ɗaya ne. Man ja'a bil hasanati falahu asharu amsaliha. Ko mace ce ko namiji. Man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har zuwa ƙarshe. Kaga duk wannan an nuna maza suna kaiwa wannan muƙamin, mata suna kaiwa. Amma akwai su gurare guda biyar a shari'a waɗanda ake cewa namiji zai ɗauki ko namiji ɗaya a kawo mata biyu. Daga ci akwai wajen shaidar nan, akwai wajen ƴanci. Idan ka ƴanta bayi mata guda biyu daidai yake da ka ƴanta namiji guda ɗaya. Akwai maganar ina
gado,
shi ma gadon a wasu matsaloli ne. Amma akwai matsalolin da mamaci take fin namiji gado, akwai matsalolin da suke zama kansu ɗaya, akwai matsalolin da duk wanda ya karanta gado ya san waɗannan matsalolin. Akwai matsalolin da kuma ake ba mace ɗaya a ba namiji biyu, saboda risa aka ba namiji biyu in ka duba da biyun ma duk dai nasu ne. Yanzu ko nawa aka babu ba nasu ba ne a gani? Kuma dama an ka kula ai hikima Allah ta'ala ya da ya ce a ba mu biyu a ba su ɗaya. In an zo aure kai da aka ba biyu sai aka ce ka kama gida, ka yi laifi, ka biya sadaki, in an haihu ka sai ragon suna, in an je asibiti ka biya kuɗin magani, na'am, ka siyo omo, ka siyo sabulu, in sallah ta zo ka yi mata ɗinki, in an kai yara makaranta ka biya musu kuɗin makaranta, biyun duk sun ƙare a kansu kenan, duk sun koma kanta biyun. Ita kuma ɗayan nan da aka bata, in dai tana da uba ba za ta ci da kanta ba, babanta ne zai dinga ci da ita, yana sha da ita, yana mata tufafi, yana bata kayan kwalliya. In tana da miji ba za ta ci ko ɗaya daga wannan ɗayan ba, miji duk sai abubuwan nan guda goma shi zai yi. Da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da kayan kwalliya da kayan tsafta da magani da asibiti da gidan kwana da komai na mijinta ne zai. In kuma ta tsufa ya dawo kan ƴaƴanta, to ɗayan na me? Kina hannun babanki, babanki ke ɗaukar nauyinki. Kina hannun mijinki, mijinki ke ɗaukar nauyinki. In kin tsufa wabil walidaini ihsana, ƴaƴanki nauyi ya dawo kansu. Kana da baba za ka bar ta ta sai wani abu da kanta in kana da hali? Kana da mata ba komai kai kake yi ba? In kana da ƴa za ka ce ta je ta nemo kuɗin makaranta? Komai kai za ka yi. So da haka nauyin kuɗi gaba ɗaya yana kan maza. Wa bima anfaqu min amwalihim. Isa da Allah ta'ala ce a ba su ɗaya, inda a ce Allah bai ɗora mana nauyin komai ba, to sai a raba daidai, kowa ya je ya ɗe. In ƙarshen wata ya kace to ki biya na wannan wata, ni kuma biya na wata na gaba. Amma Allah ta'ala da ya ɗora mana harkar kuɗi sai ya ce a ba mu biyu. Su kuma da za a ɗora musu, ba ɗora musu kawai ba sai aka ce a ba su ɗaya. To yanzu aka je ka karɓo gadonka miliyan biyu, bace ta karɓo gadonta miliyan ɗaya. A nawa za a ci komai? Komai a miliyan biyunka za a yi banda miliyan ɗayanta. Kai mace ko baka bata kuɗin abinci ba sati guda, taranta a kuɗinta ta ci. To a ƙa'idar shari'a in ka zo sai ta baka lissafi ka biya. In ba ta yafe ma ba. Kai malikiya sun ce ko ɗaure ka aka yi mace ta ci gaba da cin abinci tana rubuta ma. In ka fito sai ta ce mai gida ko wani bashin fa? Ko za a sake koma? In dai ba ya tuya ba sai ka biya, tunda dai matar ka ce. Kun ga wannan duk ana nuna mana cewa harkar kuɗi da ake ɗora maza ana son su kyautata wa mata ne. Na 30 wanda ya manta shaida sai aka tunatar da shi sai ya tuna, dan zaka iya mantawa kuma ka tuna to wannan in ya tuna din shi sa Allah ya fatu zakira ihdahuma al-ukhra sana idan mutun ya ji tsoran sheda na 31 in ya bada sheda za ta zama matsala to babu komai wajen bada shedan nan mutun sai ya rubuta ya rubuta cewa shi ma ya rubuta yadda aka rubuta shi a matsayin mai bada sheda shi ma ya rubuta takarda cewa ya zama sheda akan kaza saboda ko ya rasu wannan takarda za a yi amfani da ita sannan na 32 baya halatta ga mai bada sheda ya ki bada sheda sai yana da wani uzuri sannan kuma baya halatta kuma ba wajibi bane mutum ya amsa je ya bada sheda idan wato ya zama bai cika sharadin da ake bukata na bada sheda ba sannan na 34 an hana kosawa da kuma gajiyawa bisa rubuta abinda aka yi na kasuwanci ko kadan ne ko mai yawa ne sannan na 35 an yi bayanin hikima da ke cikin shar'anta rubuta basussuka da ko ba da shaida akai zalika adina allah huwa aqsatu
indallahi wa aqwam
sannan wa aqwam li shahada sannan 36 an ba da sauki wajen rubutu idan kasuwanci hannu da hannu ne ga kaya ga kudi wannan ba sai an rubuta ba kai ka karbi kaya shi ya karbi kudi sai ana tsoron rigima ne sai a rubuta an bashi kayan shi kuma ya rubuta ya ba da kudin sannan na 38 ka a cutar da mai rubutu ko mai bada shaida ta hanyar kallafa musu abinda zai wahalar da su ko kuma abinda ba zai musu dadi ba sannan kuma na 39 saba ma wannan aya Allah ya ce fa innahu fusuqun bikum laifi ne mutum ya zama ya saba waɗannan dokoki da Allah ya shar'anta sannan na 40 wato idan mutum an tabbatar fasiki ne ko kuma daga baya bayan ya dau sheda yana fasiki sai kuma ya dawo mutumin kirki ko kuma yana mutumin kirki sai ya dawo fasiki shi wajen dauka yana mutumin kirki wajen bayarwa kuma sai ya dawo fasiki za a karba isa aka ce ba za a karba ba sai ya ce fa innahu fusuqun bikum sannan kuma wannan aya ta nuna mana mu tashi mu nemi ilimi kuma Allah ta'ala yana kara mana ilimi akan wanda muke nema domin sai ka nemi ilimi kadan sai Allah ya fadada maka shi sannan koya ko mana tasirin tsoron Allah yadda yake gyara zuciyar mutane yake gyara ayyukan mutane wannan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka tuntuba harshe ko muka kuskure Allah ya yafe mana sai tambaya malam wannan tambayar daga daliban FCE ne suka ce shin malam ko ya halarta yayi ƙaryan shekaru sa don ya samu admission ya canza shekarunsa ne shekaru ya ba musu ƙarya tunda suna ne da suke ko ta aka yi dole wanda zai shiga makaranta sai na da shekaru misali 25 shi kuma ya kai 27 sai ya shafe bin sama ko ya da 25 ko kuma a yana 23 ne aka ce sai mai shekara 25 sai ƙara lamba biyu suka zama 25 ai mafi yawan ɗalibai da suke shiga makarantu akan harkar shekaru sai sun yi gyara ko takardar haihuwa ko kaza ko kaza wannan fa masu zuwa jami'ar islamiyya ta madina da masu zuwa azhar da masu zuwa sudan da masu kaza duk inda zaka fita karatu a duniya inda kana so su sun sa ka'idar su ne sai ka ga lalle a ka'idodin akwai wanda ka karya sai ka yi dan gyare-gyare to wannan tunda ba aiki bane ko ba aiki za a baka da shi ba ba kuma sana'a za ka yi da shi ba gyaran takardun neman ilimi ne to wannan malamai suna yin sauki Sheikh Usaimin ya ce wannan babu laifi mutum ya gyara takardunsa dan ya je makaranta amma gyaran takardi dan neman aiki ya ce wannan shine haramu domin shi aiki barna za ka yi in ka gyara ko a gyara maka takardu ka tafi neman aiki kaga baka iya ba kenan amma a gyara ma takardu ka shiga makaranta ka nemi sani wannan kamar wasila din aka gyara ko amma gaya shine kuma a ce ka iya karatun da baka iya ba kuce wannan shine problem da aka ka ba mutum shaida na abin da bai iya ba amma za a iya taimaka masa ya shiga neman ilimi aga cewa wato takardarsa ba ta da kyau a iya gyara masa takardunsa dan ya shiga makaranta ya nemi ilimi amma ba za a gyara masa takardu dan ya yi aiki da su ba to dan zai aikin da bai iya ba barna zai amma wannan ku dama koyo za shi dan wani dan shekara ɗaya da zaka cire ka je ka koyi ilimi ka gani malam mai tambaya tana cewa shekarunta 18 amma har yanzu bata fara ganin al'ada ba idan ma ai ba da al'ada kadai ake fara ibada ba shekara 15 idan mutum ya kai namiji ko mace to alƙalami ya hau kansa ko ya fara al'ada ko bai mafarki ba ko bai ga alamomi ba tunda alamomin da mai guda nawa ne guda hudu ne ko to daga ci akwai kaiwa shekara 15 to da haka kenan zaki fara ibada da kin kai shekara 15 ko biki fara al'ada malam saura kiris asharuwa sai al'ada ta yi dawo shikenan baki da azumin wannan rana tunda kiris ne ba wai an sharuwa yazo ba yazo daidai sharuwa yazo kafin asharuwa yazo daidai ana sharuwa suna da bambanci aiko kafin asharuwa ya bata azumi daidai za a sharuwa fa kika zo tare da sharuwa now azumi ya tsira ko bayan sharuwa ma azumi ya tsira lokacin sharuwa ma azumi ya tsira tunda ai dama za ma a sharuwa kaga kenan tunda za a sharuwa a karya azumi al'ada ta fito ta karya azumi to kaga shikenan ai abu ya zo daidai kan kani amma kafin a sharuwa ko da kiris din nan da kika faɗa minti biyu ne ko minti ɗaya to kin ga shikenan azumin sai kin sake shi bayan sallah sai kin rama shi to kafin mu addu'o'i muna maraba da zuwan malam Ibrahim Zamfara malam Ibrahim Zamfara tunda muka buɗe tafsirin nan shekara 28 da shi aka buɗe lokacin da mun tashi nan ma gidansa muke zuwa din laccoci da karatu ba ma inda za a yi lacca ko karatu ko waye sai gine gidansa ne yake da fili ko da makarantar da za a je can a yi lacca ina ga shekara 29 waye nan yake gurin lokaci shekara 29 ko waye ce da shekara 29 a nasu shekaru mu mu cice da 29 mu ga saura nawa Malam Ibrahim Zafara Allah ya saka ma da alheri an yi hidima sosai ana yi kuma Allah ya saka da alheri kuma ya zo da sakon dinkin kayan marayu maza 100 mata 100 daga alhajiyar to Allah ya saka da alheri da wannan sako na dinkakkun kaya na maza guda 100 da mata guda 100 Allah ya saka da alheri Allah kuma ya ƙara arziki da wadata gudunmawa da addu'o'i akwai 15,000 daga tatako Allah ya biya mushi bukatunsu akwai 1,000 a tayani addu'a kan sana'a ta qur'ani guda hudu a mun addu'a 5,000 daga aishatu Allah ya biya bukatuna 500 Allah ya bani mata ta gari 1,000 Allah ya biya bukatata ta gari 250 daga Dr. Aminu ya guda accountant general kuma shi ya dauki nauyin saka wannan tafsiri din a Vision MF Radio FM Allah saka mai da alheri 2,000 ina neman jari Qur'anai guda 8 daga wani bawan Allah 1,000 ayi min ayi iyayena addu'a 1,000 a sa asusun marayu 3,000 bashi ya mun yawa mace ɗaya ta musulunta yau sunanta Gibrilia ko ne Gabriel ta dawo Maryam Gabriel daga kalcin gota zo insha Allah gobe mun ce duka a tara waɗanda suka shiga addinin musulunci kusan su 60 ko kusan su 60 gobe mun ce a tara su insha Allah za mu yi musu jawabai na musamman da zai ƙara ƙarfafa su a cikin addinin musulunci gobe ne ko dawo gobe a gidan sabon gidan marayu na Tumfure a ce ani da addu'a iyaye na da yara na surras Allah biya Allah ya ji kansu ya musu rahama malam na dade ina a caba Allah ya hore min nawa sai Allah ya hore ma naka bashi ya mun yawa Allah ya baka hanyar biya shekaru hudu ina fama da ciwon ido Allah ya kawo sauki na fara karatu Allah ya bada sa'a sauran bukatu na jama'a duka muna roƙon Allah muna tawassuli da sunansa masu girma da sufofinsa madaukaka duk mai bukata ta alheri Allah ya biya masa duk mai damuwa Allah ya yi masa Allah ya mana rahama Allah ya ji kanmu Allah ya yafe mana Allah ya sa mu cikin bayinsa entatu a cikin wannan wata abinda Allah yake raba na alkhairi Allah ya sa da raban mu a ciki da mu da yayanmu da matanmu da zuriyarmu da al'umma musulmi baki daya Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya kare musulunci ko ina a duniya Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da rahamarsa da jin kansa Allah ya sa muna da rabuwa a ciki subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
ولد الهلال المبتغى فصوره يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد